نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد يا مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka wanda ke wannan unguwa ta Federal Locus Fadar Jihar Gombe, domin ci gaba da tattaunawa kan abin da ya shafi mu kai tsaye a matsayin mu na musulmai, wanda ka'idar shine fazakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, ayi tunatarwa domin tunatarwa tana amfanar masu imani. A yau muna Lahadi daren Litinin, wanda hakan yayi daidai da 30 daidai ga watan hudu musulunci, watan Rabi'u Tsani, hijira yau na da shekara 1443, yau kuma yayi daidai da 5 ga watan 12 miladiya 2021. A bisa tattaunawar da muke yi, jigon tattaunawar mu a wannan masallaci na mai albarka shine batu akan sallah da kuma yanda shari'a ta bata matsayi, yanda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ainihin tabbatar da sallah ita ce ginshiki na addini, wanda idan aka rasa sallah cikin ayyukanka a alkiyama to duk abin da kai ya rushe. Idan kuma aka yi dace sallah ta je kan daidai, to ana saran dukkan ayyuka sun gyaru, maganganu sun gabata akan wannan. Amma har yanzu ba mu sauka daga duran assasa wannan ainihin muhadara ba ta magana kan sallah, duk da kan cewa wani lokacin muna shimfiɗa kafin mu je kai tsaye kan abin da za mu tattauna a kansa. Mu sani cewa shi Alƙur'ani mai girma, ƴan uwa, littafi ne da ba a yi ba kuma ba za a yi kamar sa ba, kuma iya cikin baiwa da ni'ima da Allah ya mana mu wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da Allah ta'ala ya sanya Alƙur'ani ya zama to shine littafin. Wannan ƙarin doriya ne akan girma da daraja da martaba da Allah ya mana. Alƙur'ani mai girma, ƴan uwa, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa akwai abubuwa guda uku da dukkan mai lura idan ya kula to sai tabbatar da kan cewa Alƙur'ani littafi ne wanda babu irinsa. Yace abu na farko daga cikin abubuwan nan guda uku, Allah ta'ala sai da ya zabi dare, daren da ya fi kowane dare kima a dararen shekara, ya yi saukar da Alƙur'ani a wannan dare. A darare kaf na kwanukan shekara 360 da wani abu, to babu dare kamar daren Lailatul Qadr wanda ake samunsa a goma ƙarshen Ramadan. Allah ta'ala yake faɗa a Ƙur'ani mai girma, inna anzalnahu fi lailatul qadr, shi Alƙur'ani nan mai girma Allah ya ce mun saukar da shi a daren lailatul qadr. Wannan dare ne lailatul qadri, Allah ta'ala yake cewa daren lailatul qadri shi kadai daren daga faduwan rana zuwa kitowan alfijir ya fi darare guda dubu na watanni guda dubu. Lailatul qadri khairun min alf shahr, wata dubu imarsa ba ta kai darajar lailatul qadri ba. Allah ya faɗi yadda daren yake, tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fiha, mala'iku suna sassaukowa tare da mala'ika Jibril alayhi salam a wannan daren har zuwa kitowan alfijir, suna ta nemawa bayin Allah gafara da jinƙai agun Allah. Dare ne babu kamarsa, sai Allah ya zaɓi daren da ya fi kowane dare kima a shekara, ya yi saukar da Alƙur'ani a wannan daren. A wata sura yake cewa inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna kunna munzirin fiha yufra'u kullu amrin hakim, Alƙur'ani mai girma Allah ta'ala ya saukar da shi fi laylatin mubaraka, a wani dare mai tarun albarka, shine daren lailatul qadr, dare mai yawan albarka. Haka Allah ta'ala ya siffanta wancan dare. Abu na daya, Ƙur'ani ya sauka a daren da yafi kowane dare kima da daraja. Abu na biyu, a ƙasa dai bayan ƙasa na doron duniya gaba ɗaya babu inda ya kai maka na madina daraja da kima abun Allah, domin akwai abubuwa da yawa da Alƙur'ani ya faɗa wanda kuma idan Allah ta'ala ya kaddara ka je kasa mai tsarki za ka gansu kaman Ka'aba. Akwai labaranta alqur'ani mai girma, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubarakan wa hudal lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim. Ita Makka Allah ya ce farkon gini na daki wanda aka fara assasawa a bayan kasa shine dakin Allah mai alfarma wanda yake gari Makka. Qur'ani ya bamu labarin dakin, kuma akwai maqamu Ibrahim wanda iya cikin shawarar Umar dan Khattab cewa a dinga yin nafila a gun. Allah ta'ala ke cewa takhudhu min maqami Ibrahim musalla, wannan gudu annabi Ibrahim mai tsaya yayi addu'a da shi da dan sa annabi Isma'il, to sai Allah ya ce ku riki gun ku dinga nafilfili a gun. Idan ka je kasa mai tsarki za ga wannan labari, inna safa wal marwa min sha'irillah. Idan ka je kasa mai tsarki za ka ga safa za ka ga marwa, kuma qur'ani ya baka labarin su. Idan ka je kasa mai tsarki za ga dutsen uhudu, za ka ga dutsen arafa wanda duka hadisi sun zo da labari akan su. Za ka je a ainihin harami na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake cewa ma baina minbari wa baiti a wata ruwayan, a wata ruwayan ma baina rauda, ma baina raudati wa minbari rauda min riyadil janna. Manzon Allah ke cewa daga minbari na da nake kutuba nake sakowa zuwa inda aka binne ni, to aljanna ce a shimfide. Manzon Allah ya faɗo wannan cikin hadisi. Kaga duk duniya ba gunda yake da wannan kimar in ba wancan gunba. Babu inda Allah ta'ala yake bada labarin sa, kuma bada labarin na kima da darajantawa in ba gare Makka ko Madina ba Qur'ani babu shi. To sai Allah ya zabi gare Makka da gare Madina sai ya saukar da Al-Qur'ani a gun. Qur'ani iya da surori guda 114, amma wajen 86 surori 86 Makka sauke su, sauran 20 da wani abu sune aka sauke su a garin Madina, 27 ko 28. Duka ba wata ƙasa da ta samu martabar a ce sura kaza ƴar cance babu, sai dai Makka ko Madina. Babu sura Najeriya tun wahaya babu, balantana su Ingila ko Amerika duk babu. Daga Makka sai Madina, Madina Makka Madina duk surar Qur'ani haka suke. Kaga wannan kima ce da Allah ta'ala ya ƙara martaba Al-Qur'ani, ya zabi ƙasa da tafi kowace ƙasa daraja ya saukar da Al-Qur'ani a ƙasar. Yasa dama suka ce Makka ma nazala qabla al-hijra, duk ayan da ta sauka kafin hijira na ce masa Makka. Wal Madina ma nazala ba'da al-hijra, duk ayan da ta sauka bayan hijira na ce masa Madina. Abu na uku da Sheikhul Islam ya faɗa shine duk duniya kuma babu dan adam da aka yi wanda ya kai manzon Allah daraja gun Allah, babu shi. Hatta annabawa waɗansu daga cikin su suna kwadayin da masu kasance mabiyan wannan annabi, domin irin daraja da kimar da Allah ta'ala yawa wannan manzo din. Manzo ne mai tarun albarka, manzo ne mai tarun daraja wanda Allah ta'ala yayi albishir da zuwan sa tun a Taura da Injila. Allah ta'ala yake cewa wa iz qala isa ibn maryam ya bani isra'il inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurah wa bashiran bi rasulin yati min ba'd ismuhu ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Annabi Isa alayhi salam iya yiwa banu isra'ila albishir cewa akwai wani manzo zai zo a bayana, har sunan sa ma sunan sa ahmad, daya daga cikin sunayen manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam. Kun ga al-Injila ta ba da labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haka nan annabi Musa yake cewa dama iyanan ko kuma dama Allah ya kaddarto shi ɗaya ne daga cikin mabiya wannan manzon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku duba matsayin irin na annabi Musa, annabi ne mursali ne, shine mai daraja ta uku duk halittun da Allah ya yi. In ka dauke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi Ibrahim Khalilur Rahman, to annabi na gaba a daraja shine annabi Musa alayhi salam. To shi ma yake kwadayin ya zamto daya daga cikin mabiya wannan manzo din, domin kimar shi wannan annabi da martabar sa da kuma darajar sa. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin daraja da kima da Allah ta'ala yi masa ya zamto shi tun iya shekaru mana yarinta manzon Allah irin wasan nan na yara manzon Allah ba ya yi sa wasanni na yara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya yi duk irin abin da ya zamto abu ne wanda zai ainihin kawo naqasu na rayuwa ko zai kawo wani abu wanda zai zubda kima to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya yi Allah ya tsare shi daga irin wannan abubuwa gaba daya abu na gaba shi wannan manzo hadisi ya tabbata cewa malaika jibril ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna wasa na yaha iya shekarun yarinta manzon Allah malaika jibril ya kama shi mai operation ya fito da zuciyarsa ya farka zuciyar dukkan wani abu mai muni irin na dan adam ya fitar da shi aka wanke zuciyar da ruwan zanzam hadisi ya tabbata daga wannan daga cikin malamai wanda suke fadar kima da martaba ruwan zamzam sun ce ruwan zamzam darajar sa da kima sa ta fi ruwan alkausara domin sun kafa hujja da wannan sun ce da a ce akwai wani ruwa da yafi zamzam to da shi za a wanke zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka manzon Allah gaba da baya dan gatan Allah ne idan an taba manzon Allah to Allah da kansa yake mai da martani duk kuma annabin da aka taba Allah sai ya ce annabin ka ce musu kaza ka ce kaza ka ce kaza amma in mushrikai sun taba manzon Allah shi Allah da kansa yake mai da martani kuma Allah ne ya ce wa manzon Allah ya mai gafara gaba da baya inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akka wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza Allah yayi wa manzon Allah gafara gaba da baya imma yayi imma zai jirkinta yayi Allah ta'ala ya yafe masa to sai Allah ya zabi wannan zuciyar wacce tafi kowace zuciya tsarki da tausayi da jinkai da rahama da tawadu da kaskantar da kai sai Allah ya zabi wannan zuciyar sai ya saukar da alqur'ani a cikin ta idan ka dau alqur'ani to duk inda alqur'ani yake to a kololon daraja yake a daren da aka sauke shi yafi kowane da daraja a garin da aka sauke yafi kowane da gari kima da daraja zuciyar da aka sauke ta fi kowace zuciya tsarki da kima da daraja shekul islam ya ce wannan abun guda abu kadai ya isa ya sa mutum mai tunani ya gane martabar alqur'ani mai girma domin Allah sai da ya zaba ya tace a dukkan munasabar alqur'ani ya dora shi a sama kuma duk littafin da Allah ya saukar wanda ya bamu labari a qur'ani da bai bamu labari ba irin su at-taura irin su injila irin su zabura irin su ibrahim duka ba wanda karanta shi ya tabbata akwai lada akan sa idan ba alqur'ani alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara harfan min kitabillahi falahu hasana duk wanda ya karanta harafi ɗaya alqur'ani iya da hasana wanda Allah ta'ala ya ce fal hasanatu bi ashri amsaliha ita kuma kyakkyawa ɗayan da Allah zai baka sai ya linka ta gida goma sannan za a baka idan ka karanta harafin alqur'ani ɗai kana da lada guda goma manzon Allah kuma ya ce la aqulu lakum alif lam mim harfun ban ce muku alif lam mim adun kula harafi bane a alifun harfun lamun harfun mimun harfun alif lam mim harafi guda uku ne adun kule lada 30 idan ka ce bismillahir rahmanir rahim kana da lada guda 190 domin harafi guda 19 what of ka karanta fatiha what of bakara gaba daya ali imran nisa'i Allah ne kadai kawai salladan ka a yanzu ka zauna kake karatun alqur'ani to a yanzu mala'iku suke rubuta ma wannan lada ba wai sai ka gama ba ba wai sai an jima ba a yanzu kana yi haliyan kuma babu mutane da za su tara a wani gu suna karanta alqur'ani a ce akwai waɗansu mutanen da suka samu martaba da kima a gun Allah kamar su babu in dai kun haɗu especially ma a masallaci kuna darasin alqur'ani to wannan gun da kuke zaune akwai alƙawarin Allah guda uku akan ku majtama'a qaumun fi baitin min biyutillah illa nazzalat alaihim sakina wa ghashiyatuhum rahma wa hafatuhum almalaika wa dhakkarahum Allah fi man inda idan kun zauna kuna karatun alqur'ani a masallaci ko a wani gu mai tsarki da kuka haɗu kuke mudarasa kuke yi wa kanku bitan alqur'ani ake fahimtar da kuma anoninsa. Manzon Allah ya ce na farko illa nazala alaihimus sakina, sai Allah ya saukar da nutsuwa. Yanzu duk wanda Allah ya kaddara sa iya cikin masallacin nan, wallahi sai ya samu nutsuwa, nutsuwa ta fita ko'ina, domin hankalinka yanzu a buɗe yake. Amma in kana kasuwa fa, amma in kana gona fa, amma in kana gida fa, in kana wani harkokinka fa, zuciyarka ta dinga yawo, ta buga can, ta buga can. Amma a yanzu nan, ɗan minti 50 zuwa awa ɗayan nan, to zuciyarka ta tattara abu ɗaya. In ma da wani abubuwa da suka dame ka, a galibiya in mun shigo masallaci za mu ji darasi, wallahi sai Allah ya saukar da kwanciyar hankali. Wani abun ba za ka manta shi, sai ka fita kuma ya faɗo ma a zuciya ka dinga tunanin shi. To alƙawari ne da Allah ya yi wa manzon Allah ga wannan al'umma, illa nazzalat alaihimus sakina, sai nutsuwa ta same mu. Yanzu wannan masallacin da zai cika haraba ta cika, a samu mutum ɗaya yana karanta alƙur'ani yana bayani, duk yawan mutanen nan wallahi sai Allah ya sa musu nutsuwa. Saɓanin taro wanda ba wannan ba, kowane irin taro sai ana cewa please one house one house, ba a yi haƙuri a yi gida ɗaya. To amma babu karatun alƙur'ani, sai ga mutane sama da dubu suna jin tafsiri, suna jin hadisi, amma hankalinsu iya kame magana. Amma ko mai girma gwamna ko shugaban ƙasa iya jawabi, wallahi sai ajin ya rabu biyu. Ba ƙur'ani ke karanta muku ba, ko ba haka ba ne? Yawwa, wani abin sai ke karanta, amma ba ƙur'ani ba ne? Amma ƙur'ani ne ya samu wannan martabar. In dai ana karanta shi a guto, Allah ya yi alƙawarin saukar nutsuwa a guto. Abu na biyu kuma wa Allah ya ce sai an lulluɓe rahama ta lulluɓe ku wa ghashiyatumur rahma. Yanzu nan a ƙarƙashin neman rahamar Allah ne, alƙawari ne manzon Allah ya faɗa, shi kuma la yaɗi ƙwanin hawa. A inda muke a yanzu, ko rantsuwa kai baka kafara, a ƙarƙashin rahamar Allah muke. Domin manzon Allah ya ce illa nazzalat alaihimus sakina wa ghashiyatumur rahma, sai rahama ta lulluɓe mu. Abu na uku da manzon Allah ya faɗa sai ya ce wa zakkarahumullahu fiman inda. Yanzu dukkan wanda yake cikin wannan masallaci a zaune, Allah ta'ala sai ya kama sunansa da sunan mahaifinsa a can fadar Allah. Yanzu ko a gidan gwamnati aka kama sunanka, a ce wane, wallahi na ji ana ambata sunanka a gidan gwamnati, balantana abila, a ce wane, wallahi na ji ana ambatanka abila, da Allah ya zaka ji. Kuma a ce ambatan na alkhairi ba neman ka ake za a kama ka ba, misali. To ai kaga mutum zai ji wani abu a ransa. To a can fadar Allah, a ƙarƙashin sama da al'arshin Allah za a ambaci sunanka. Kana doron ƙasa, kana wani lungu a zaune, in dai kana karanta alƙur'ani da wannan niyyar, to manzon Allah ya ce sai an ambaci sunanka a fadar Allah. Wani ɗan wane iya zaune iya jin littafinka a masallacinka, ya bar komai na rayuwa ya ba wa littafinka wannan lokacin, a ambace ka ko mala'iku su nima rahama gun Allah. To kun ga ashe da mun san irin waɗannan asrar ɗin. To da dukkan musulmi sai ya yi ƙoƙari ya yi wa kansa timetable na karatun alƙur'ani ko a sati ne sau ɗaya, domin kar a dinga jin kasuwa ba kai, kar a dinga wawasan lada kai kuma kana can kana wani abu wanda ba wannan ba. Saboda kamu gane cewa alƙur'ani ya haɗu da wannan tagomashin. Kuma dukkan mutumin da Allah ta'ala ya ƙaddara iya karanta alƙur'ani, ya ɗau hanya gadan-gadan ta haddan alƙur'ani, ko mace ne ko namiji ne ko babba ko yaro, to shi fa wannan mutumin Allah ne zaɓe shi ba, wallahi tallahi zaɓaɓɓen Allah ne. Allah ne duba ya taci ya tankaɗe ya rere ya zaɓe shi. Domin Allah ta'ala yana cewa summa awrasnal kitaba alladhi nastafayna min ibadina, sannan muka gadar da wannan littafi kan bayinmu da muka zaɓe su. Duk wanda ga yaron gumi alƙur'ani, to kar ka daɗa kar ka rage, Allah ne zaɓe shi. Duk kuma irin yanayin da ya shiga a cikin wannan duniyar, ko talauci ya masa yawa ko jinya ko kaza ko kaza, shi dai ba zai gushe ba, zaɓaɓɓen Allah ne. Kuma akwai ran da za a ga darajarsa ɗin, akwai ran da za a ga ƙimarsa. In ma a duniya darajarsa ba ta ɗagu ba, wallahi a ƙiyama sai darajarsa ta ɗagu. Tunda manzon Allah ya ce dukkan mahaddatan alƙur'ani fi zillillahi yawma la zilla illa zillu, suna ƙarƙashin al'arshin Allah, inuwan al'arshin da ba wata inuwa sun ita ku kafin alƙiyama. Kaga daraja ta ɗauka kake da Allah ta'ala ke ce fa minhum zalimun li nafsihi,
فمنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير سيجي الجنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير الله تعالى كي تدغى cikin ma'abuta alqur'ani akwai zalimun li nafsi akwai wanda yake zalunta kansa akwai muqtasid wanda yake takaitawa zai iya abu goma sai ya biyar zai iya kaza sai ya rage yine muqtasid akwai sabiqun bil khairat wanda yake riga riga kan alkhairi ga qur'ani ga nafil fili ga yawan sadaka ga yawan qiyamul layli ga yawan azumin nafila ga sada zumunci ga qur'ani wadannan sune sabiqun bil khairat بإذن الله سألك ذلك هو الفضل الكبير الله يبارك القرآن كما يبارك داجي وكان أيوكا الكيري تو الله يتي فرلا يتي ميجير ما أقول الله أما سيتي جنات عدن يدخلونها دنا فرق ظالم لنفسه دنا بي مقتصد دنا أكو سابق بالخيرات سألك يتي دك الجنة الذي زوجه إن هذا مفهم شوانا da yace jannatu adnin yadkhulunaha wannan wawun din wawul jama'a ne shine ya Sheikh Muhammad Abdul Shinkidi mutumin Murtaniya wanda yaje kasar mai tsarki suka rike shi har Allah ya kafa rayuwarsa a can wanda ya rubuta tafsirin Adwa'ul Bayan yake cewa wannan wawun din jannatu adnin yadkhulunaha yake tastahiqu an taktuba bima'i zahab wannan wawun din ya dace a ce da ruwan zinariya da azurfa za a rubuta ta domin irin martaba da kima da Allah ya fito da ita fili na babutan alqur'ani an ce fa zalimu li nafsi mai zalintar kansa amma in dai iya da alaka da alqur'ani to Allah ya ce wannan zalincin da yawa kansa ba zai cuce shi ba zai tafi aljanna direct admission zai tafi ba ya tsaya iyayen remedial ko yi wannan abar ba ya sunan da wanda ba dubu wanda ke watsar da mutanen nan kai jam masu yayi wannan ba darar zai tafi kawai in dai kana da alaka ta kusa da kai da alqur'ani Allah yayi wannan alƙawarin ko darar zaka tafi aljanna an fahimci wannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin Usman dan Affan yake cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mafi alkhairin cikin ku inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mutumin da ya koyi alqur'ani kuma yake koyi da shi in dai kana so ga mai alkhairi a duniya to in ka samu wannan sai kai fadiya ka tashi manzon Allah yace shine mafi alkhairi khairukum idan kana so ka zaɓo mai alkhairi a cikin ku to ka je ka nemo mutumin da ya koyi alqur'ani kuma yana koyi da shi khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama hadisi na gaba da Abu Sa'id al-Khudri Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa girmama mutane guda biyu kamar ta ba su ka kimanta su ka ba su mutuncin su yace min ijlalillahi ta'ala kai tsi Allah kake girmama in dai wannan mutane guda biyu kake martaba su kake ba su kima to kai tsi Allah kake wannan martaba yace sahibul qur'an wa dhi shayba almuslim ma'abocin alqur'ani ko kai ka haife shi ka martaba shi kai kimanta shi to Allah kake martaba haka nan ma'abucin alqur'ani ko ka sani ko baka san shi ba in dai ka mutunta shi to Allah kake yiwa wannan zai sa ga irin su malaman za su yi tunawa da can idan an ce yau ga bakon almajiri wallahi summa tallahi duk inda yaje an sauke shi da mutunci da kima ba a san shi ba ba a san garin da yazo ba ba a san inda yake ba amma in dai an ga alama akwai allonsa a daure akwai qur'aninsa a rataye akwai kaidin almajiranci to wallahi tallahi wani gun zo nan sai ya marasa inda zai je domin me sun san cewa girma wannan din girma Allah ne ba zati su kake girma ba amma yanzu yahudanci ya zo ya mana yawa da rikicin duniya da karshen duniya da muka ba abin duk sun lalace rashin imantawa da rashin tausayi da rashin martabawa duk sun shigo sun bai bai amma babu shakka yiwa ma'abucin alqur'ani hidima to kai tsaye yiwa Allah ne na biyu kuma yace wazi shay ba muslim kaga mutun yayi farin gashi cikin musulunci yayi furfura an taso an yi wa addinin Allah hidima an ji samartaka har an tsufa cikin addini farin gashi ya fito masa a cikin addini, to wannan shi ma an kamarta ba shi Allah kai wa girma, in ka girma shi Allah ka girma. Haka manzon Allah ya faɗa hadisin Abu Sa'id, Allah ta'ala ya kare da shi. Wata martaba ta ma'abutan Alkur'ani, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan alkiyama ta tsaya, ran da ido zai rena fata ko yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim, ran da rannan ba wani yare da zaka ji sai larabci, duk yaran duniya ya bata an binne shi, wani turancin ku da kuke yi, wata hausar ku, wani kanuri kanuri, wani fillanci fillanci, duk babu, larabci kadai zaka ji ana yi a wannan rana. Ba wani abu da za a gane mai martaba da mara martaba sai wanda ya fi kalada. Amma a yanzu a duniya wanda ya martaba ko kima sai ne masu mulki da masu kuɗi. Amma a ranar alkiyama in kana so ga mai martaba mai kima, to wanda ya fi ka aikin lada shine la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. Yasa Qur'ani yake cewa ita alkiyama khafiratur rafi'a, ita alkiyama tana daga darajar wa'ansu wanda a duniya ba komai bane, kuma tana kaskantar da wa'ansu wanda su a duniya wani abu ne. To wannan aikin da alkiyama take kenan, duk martabar ka a duniya, duk tara ma kasar da ake yi, inda kai baka nemi shiri da Allah a duniya ba, to in ka ji alkiyama a kasan kasa kake take kaza ya wuce. Kuma ko ba a san ka ba a ko ina a duniya, duk inda ka ji ana korar ka ana ture ka, in dai ka samu sabo da Allah idan ka ji alkiyama kai ne abin shawa, kai ne abin shawa. To a wannan yinin da al'umma za su rasa inda za su sa kansu, da musifa da bala'i da ganin wuta da ganin mala'iku, komai tsoro ya cika wa mutane zuciya, ga rana an matso da ita kusa da kawunan mutane. To amma duk wannan bala'i, manzon Allah ya ce mahaifa da suka haifi ƴaƴa ko aka ba su rukun ƴaƴa, suka tarbiyyantar da wannan yaran, suka sa su a makaranta, suka haƙura ɗauniyansu har suka haddace Alƙur'ani, to tukuicin da Allah zai yi wa waɗannan mahaifan shine za a yi wata rumfa a filin alkiyama, za a sa su a ciki, za a ɗauko kayan adon gidan aljanna a samu su tun kafa sai gidan aljanna. Manzon Allah ya faɗi wannan, in dai ka haifi ɗa ko ƴa, ka tarbiyyantar da ita ko ka tarbiyyantar da shi, ka sa shi makaranta, ka mai ɗawainiya har Allah ya ƙaddara ya haddace Alƙur'ani, to kai irin tukuncin da Allah zai baka kenan. Duk wannan bala'in ranar da gumi da tsorata, kai Allah ya aminta da kai a wannan, domin tsatsonka an samu wanda ya haddace Alƙur'ani. To sai wani mai hikima yake cewa fama zannuka bin najli inda jaza'i, shi ko ma'abocin Alƙur'ani me ya tsammanin ka na martabarsa da kima sabon Allah, tunda wannan fa mahaifinsa ne. To shi din wanda ya aikin, wace irin daraja kake tunanin iya rai tagun Allah? Sai aka ce ulaika ahlullahi wa safatul mala, su ne a kusa da Allah, su ne ulaika almuqarrabun kin, su ne cabinet, suna kusa da Allah subhanahu wataala. Su iyayen ai a gefe za mu su rumfar ayi, yawa ba ma gi can ma nesa ne, amma dai an musu ayi yawa. Amma su kuma din mahaddata Alƙur'ani suna can a ƙarƙashin al'arshin Allah, su ne farkon ƙiba, suna sahun gaba. To wannan ƙima ce da Allah zai bayyanar akan ma'abutan Alƙur'ani a filin alkiyama. Kuma duk mutumin da ya riƙe Alƙur'ani a duniya ya riƙe shi da tawadhu da tawakkali da tauhidi, wallahi tallahi Allah ba zai walakanta shi a duniya. Ku duba ku gani, wani malami yana ba mu misali cewa yanzu misali abin da ake yayi ko yin zamani ya zo da hine siyasa, idan wani ya san ka masa wahala a siyasarsa, ka yi ɗawainiya, ka yi komai har Allah ta'ala ya kai shi wannan muƙamu, to irin da 'yan siyasar da ba ne yanzu ba wa'ansu, to kai fa sai dai ya mutu a kan gaba. In dai ka san yayi ma, to kai ma in damar ta zo, to fa shi ne naka ba, a duniya ma fa kenan. Ni na san a wata jiha akwai wani mutumi ya yi siyasa tun da can ya zo, kuma suke tafiya da wanda Allah ya kaddara mai zama gwamna a waccan jihar a waccan lokacin, siyasar su dai sun sha kwana a da mota, sun sha kwana a tasha. Shi kuma wannan bawan Allah, Allah ya kaddara ya zama gwamna, yace wallahi duk karamar hukumar bawan da zai wace masa wannan mutum. Aka ce bi boko fa, sai yace zai iya rubuta rafin sunan siyasar su. Aka ce shikenan, ko ya zama ta ga ina sakata da yake, ina director, ku dinga rubuce rubuta. Amma dai yinda ce man gawo, to kaga ya masa, kuma shi ma ya masa hal jazaa'u lil ihsani lil ihsan. To wannan fa a duniya kenan ba, kuma dan adam kenan ba. To kuma Allah ka rungumi littafin su ka wulakanta, Allah ka tsare littafin su kai wa littafin su yi dai ma kuma ka wulakanta, ai ba zai yi ba. Sai dai in ka sa wani ba zuciyarka, amma matakar da ikhlasi ka rungumi alqurani, wallahi ba zai wulakanta ba. Wani malami yake cewa da dai a ce akwai abin da ya fi rukun alqurani kima da daraja, to da shi Allah zai biya manzon Allah, ba qurani zai bashi. Amma tun da goga manzon Allah, Allah qurani ya bashi, to qurani shine gaba da kowa. An bai cewa nan, to saboda haka yanzu mahaifan ma'abota alqurani ga irin kima da Allah ya musu, a martaba su, a kimanta su. Amma duk da wannan, ya ayi uwa, sai mu duba a yanzu yaya alaƙa mu take da alqurani. A yanzu nan kowa yi tsaye wa kansa tambaya, wace irin darajantawa, a kimantawa a zuciyarka kake wa alqurani, ko cikin ƴaƴanka, ya karatun yaran mu, karatun zamani da karatun alqurani, wanne kafi baiwa muhimmanci, wanne kafi wa dawainiya, wanne kafi sawa a zuciyarka ya dame ka? Kowa ya san amsar shi ne, karatun zamani muka bibitawa. Karatun boko ayi halal ne, aje a karanta duk abin da za a karanta, amma kusancewa karatun alqurani ba kowane karatun martaba. Kuma wani abu da yawa da mahaifan yara ba su gane ba, shi ne wallahi in dai wannan bokon ce, to kai wa ɗanka ko ƴarka ka girka su akan alƙawari da farko, shekarunsu na yarinta, shekarunsu na yarinta, ka haƙu ka ɗauke kanka da wata bokonsu, su yi wa alƙur'ani kyakkyawar fahimta, wallahi duk inda ka ɗora sai sun yi fice. Wannan mujarrab ne. A jami'ar da na kammala, wallahi Musaffa da muke bayan magariba zuwa isha ta karatun alqur'ani da injiniyoyi da mana likitoci masu karanta medicine, wallahi da su muke karatu da yan science, abokan ne waɗannan, su ne gajayi, su ne course mafi tsada, mafi wahala, to da su, domin sun samu tarbiyyar karanta alqur'ani a gida. Sau nawa za ka ji labaran ƙasashen Larabawa na likita iya ma tiyata, amma iya karanta alqur'ani, iya ma operation, iya tilawa? Saboda ka in yaro ya samu alqur'ani da farko, to duk inda ka sai zai tafi, kwakwalwar ta buɗe, ba wani abu da zai gagare ta. To amma ku dinga wai furi nazare, wani play class, wani duk ku dinga wahalar da kanku. Yaro je ya dinga bacci, iya fitsari, iya kashi, bai san komai ba, kana ta kashe kuɗi. Wallahi da wannan ƙwara ka dage, akwai mai alamtar kai fa zuwa min darjinati wannan, ya kai shekara goma, ya kai 12, je ka sai a primary 1, ka ga yanda Allah zai dashi. Wannan duk basira wa ansa toshe danka, ko a gida ko ka samu malami ya tura shi ga alqur'ani, magana ta gani, duk inda ka tsora shi wallahi sai ya bice. To amma yanzu ba, ai kaza wallahi ina ta nema, naje science 2 zan nema wani, naje kaza kaza zan nema wani, naje ina nema admission a can, duk wannan aji dan ke samu tarbiyyan alqur'ani a gida, to duk inda ka tsora sai ya bice. Wannan kowa ya san wannan, kaga tun a duniya Allah ta'ala iya daga darajar masu alqur'ani mai girma, iya daga darajar su, iya daga kimar su. Amma duk da haka yanzu karatun alqur'ani ya ci baya da yawa, domin baya samun goyen baya, gaskiya goyen bayan da yake samu kadan ne, ba da yawa bane, kuma ba haka ya kamata musulmi su yi ba. Duk inda ake karanta alqur'ani, to wannan fa wajibin kowane musulmi ne, ba sai alaramoyi ko limamai ko in islamiya ko ustazai ba, qur'ani ba nasu bane, na duk musulmi ne. Idan Allah iya magana da yana magana alqur'ani da duk musulmin duniya yake magana, bai ware wa, an sace da su yake babaruwansu da wasu. Kuma qur'ani an ce zai ciyeci mutanansa a gobe alkiyama, kai ka san in ba ku da alaka da alqur'ani ba zai ciyeci gaba. Alqur'ani shafi'a li ashabi, zai je ya nasa ya nasa ya cice su, kai kuma na san ABCD dai ba ta cito kuma ga bane. Yawwa a duniya dai za ta daga daraja a tabi, kada ce ina kushe karatu boko ni ma nayi yanzu mai nake yi. Yawwa amma dai Qur'anin a bai priority mai ƙarfi, a kula da shi tukun, saboda ka martaba da kima tana Qur'ani a gun musulmi. Allah ta'ala ya samu dace a abinda zamu cike baki maganar mu da shi game da sallah. Sallah dai kamar yadda muka sani ibada ce mafi girma akan kowace ibada. To akwai wani malami, Malam Muhammad bin Salal Al-Usaymin, a cikin littafinsa da ya sufuta salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akwai wasu abubuwa da ya faɗa wajen guda sun kai goma wanda ya sa masa suna fawaidus sala, fadailuha wa fawaiduha. Sallan nan da ake ta magana yana da kyau wa'ansu daga cikin musulmi ya san fadilarta. An ce ayi adagi, kar a sake, kar ayi kar. To kaɗan daga cikin farilolin sallah, annabiha qurratul ayn wa tumanina alqalb wa rahatun nafs. Ita sallah, ko namiji ne ya tsaya yake kiyaye sallah ko mace ce, to ita wannan sallah tana zama sanyin idon mutum. Ko tafiya kake ka wahala, ka tsaya kai sallah wala sai ka ji ka zama wani ka dawo wahala ta wuce, ka ji ka dawo wani pressure ga. Ko tafiya kake, ko aiki ne ma yawa lokacin sallah yi, ka fatse kai sallah, to sai ka ji wata sabon nutsuwa ta zo. Sallah tana bada wannan fa'ida din, kuma nutsuwa ce a zuciya. Wanda ya saba da sallah, in lokacin sallah ya zo bai wallahi bai samu nutsuwa, duk abun da zai ba zai nutsu ba. Warahatan linnafs, kuma sallah hutu ce ga rai, rai iya hutawa idan iya yin sallah, domin tunanin ta nan duniya duniya katse ya zo ya fuskanci Allah, tunanin yayi wa zuciyar da ta kai ta lokacin. Walizalika kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya kula, saboda haka manzon Allah yake faɗa cikin hadisi mai inganci cewa hubbiba ilayya min dunya, an soyar min wasu abubuwa guda uku a wannan duniyar. Ma'ana Allah ya kimsa min kaunar su a wannan duniyar, abubuwa ne guda uku. Manzon Allah ya ce an-nisa'u wat-tibu waj'ila qurrata ayni fi salat. Manzon Allah ya ce Allah ya kimsa min kaunar mata na aure. Wasu na yi wa hadisi mugun fasara, sai ya ce manzon Allah ya ce iya san mata, kaga wani akwai orientalist da al-musta'amirun da wasu daga cikin yan shi'a da suke su bata gidan manzon Allah suke fasara hadisin da wannan fasara. Ai manzon Allah da bakinsa ya ce iya san mata, ka san duk mutumin da aka ce kai wani iya san mata, ai ba kimanta shi aka yi ba, ba darajanta shi aka yi ba. To amma dalilin da yasa akwai matsala ma ta rashin gane larabci ma ta zo, da hadisin ya zo ya ce hubbiba ilayya min dunya nisa'un, to kowace mutum ta shigo ciki. Amma ya ce hubbiba ilayya min dunya an-nisa, ya kawo alif da lam, wani ana ce mata al-ma'arifa, wa'ansu sanannun matansa. Haka abin yake nufi, yawa kasa matansa na aure. Akwai bambanci tsakanin nakira da ma'arifa. Kamar na ce ra'aitu rajula, na sa alif da lam, na ga wani mutumi, to na san mutum. Amma in ban san ba zan ce ra'aitu rajulan, na ga wani mutumi wanda ban san me, kowa ma ya shigo ciki. Da kalitul masjida, na shigo masallaci, to masallacin da na san shi, na san limamin, na san tsarin masallacin yake. Amma na ce da kalitu masjidan, ina tafiya na ga wani masallaci na shiga, ba san tsarin su ba, ba san ya suke yi ba. To in alif da lam suka shigo suna, to sunan keɓantaccen wani abu sananne ake nufi. An fahimci nan? In kuma suna ya zo ba alif da lam, to suna ne nakir wanda ba a gane shi ba, komai ba zai yi hawa ciki. To shi ne malamai suka ce an-nisa'u, manzon Allah ya ce matansa na aure Allah ya ƙaunatar mai da sunsu. Dan kana san matarka yanzu abin zargi ne kai? Ai ba abin zargi ba ne. Hasali ma manzon Allah ya ce wanda ba ya kishin matansa ba zai yi ga aljanna ba. Ad-dayyus la yadkhulul janna. Mutumin da baya kishin iyalansa ba zai ga aljanna ba. Son matarka ibada ne, ka kaunace ta, ka martaba ta, ka taya ta wanki, ka taya ta wanke-wanke, a haka ne mana ko ba ku yi ne? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce kana fi mihnati ahlihi, hadisi ya cikin Bukhari. Manzon Allah an ce idan ya shiga gida iya cikin hidimar gida da iyalansa, idan ya ga ba a yi wanke-wanke ba, sai ya ce ba ma kiyaki ya musu yawa, sai ya je yi. Wai ba bai ce tab ya gara ba. manzon Allah idan yaga ba aiwa yara wanka ba sai ce wata kila aiki ya musu yawa sai kama yara ya musu wanka haka yake yi idan yaga ba yanga kubbe ba sai kama yanka ya ce aiki ya musu yawa shine kana fi mihnati ahli manzon Allah iya cinye hidimar iyali idan ya shiga gida haka yake yi kuma wannan iya ƙara soyayya duk mata da kama mata kai da ita kai mata shara ka wanke mata yara ka yanka mata kubewa ka daga mata kayan miya to wallahi sai ta ji kai ne abin kaunarta wannan suru ne nake fada muku amma ka batta yaro iya kuka ita gida ba a share ba ita yayi fitsari da kashi ita wanke wanke ita komai ita kai kawai kana daki a kwance a manzan ka ba ka yake yi ba ba ka yake yi ba dan adam idan kana so ka mallake shi 100% to ka shiga damuwarsa kai gafaran cikin sa in je kaiwa mutum wannan ka gama da shi in yana cikin damuwa shiga ku yi damuwar da shi in iya cikin farin ciki shiga ku yi da shi to ka gama da shi to mace tana so ka shiga damuwar ta tana so ka shiga farin cikin ta amma da yawa musamman ƴan uwa ƴan boko musamman awoki ana saba da ladan na iya daki baya fitowa sai bai ai ajin kira sallan azhar duk abin da za ta yi da aka yara can da dura yara can da dukkan ita kadai bayar Allah karfa ce yau ina goyen bayan mata ai gaskiya ne yawa gaskiya ne wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaudar mata sai na musu hidima wattib manzon Allah iya san kanshi turare da abin da ya kama da wannan duk abin mai kanshi manzon Allah yana son sa sai ya ce waju ila qurrata aini fi sala kuma an samu sanyin idanuwata a cikin sallah idan ana so da nutsuraina ya huta to a ce manzon Allah iya sallah to kaga fa'idar sallah tana sa nutso zuciya wa kana yaqulu manzon Allah ya kasance yana cewa qum ya bilal fa'arihna bi sala bilal ka tashi ka hutar da muka kira sallah mu ji dadi haka manzon Allah yake cewa bilal idan lokacin sallah ya bilal kira sallah mu samu nutsuwa mu ji dadi fas salatu zikr sallah ambaton Allah ce an fahimci nan wa zikrullahi tatma'innul qulub kuma ana samun nutsuwar zuciya da ambaton Allah duk mutumin da ya fika ambaton Allah ya fika nutsuwa kuma ita sallah gaba ɗayan ta ambaton Allah ce wasila bainal abdi wa rabbihi kuma ita sallah wani join ne tsakaninka da Allah wata mahada ce shi yasa ba lokacin da dan adam ya fa zama kusa da Allah ba ce lokacin da yake sallah ko maka kaje ko ɗakin Allah aka bude ka shiga to baka kai mutumin da ya saguhin sai yake sujjada kusanci da Allah ba kuma ko ina yake wannan mutum sallah musamman sujjada ita ce gaba mafi hada bawa da Allah yasa manzon Allah ya ce idan kuna da wata bukata ta dame ku kuna son Allah ya biya muku ita to ku dinga fadawa Allah a cikin sujjada fajtahidu fi du'a ku dage da addu'a cikin sujjada domin qamulun an yi sujjada lako iya kusa Allah ya karba mu a yaqumul musalli bayna yadi rabbih mai sallah zai tahi gaban ubangijinsa khashian iya mai kaskantar da kai zalilan iya mai nuna shi ba kowa bane yusabbihu bihamdi iya tasbihi iya godewa Allah wayata lukitaba iya karanta littafin Allah wayu'azzimuhu iya girmama Allah bi qawlihi wa fi'lihi da maganganunsa da aikace-aikacensa wayusni alaihi mai sallah iya yabon Allah bima huwa ahlahu da irin abin da Allah ya cancanci a yabe shi wayas'aluhu hajati dinihi wa dunyahu shi mai sallah iya roƙon Allah bukatunsa na duniya da lahira a gun Allah fahiya rauda yani'a ita sallah wata lambu ce mai kyan gani fiha min kulli zawjin bahij duk abin da kake nema na alkhairi to malam ya ce akwai shi a cikin sallah duk abin da kake nema in bukatar duniya ce in bukatar lahira ce fa'idar sallah ta biyu annaha tanha 'anil fahsha'i wal munkar duk mutumin da ya rike sallah da kyau to in Allah ya yarda Allah ta'ala zai shiga tsakaninsa da aikata alfahsha da munkar manya-manyan zunubai in dai kana sallah irin sallar manzon Allah to wannan sallar ba za ta bar ka aikata wancan aikin ba amma yanzu wannan an ce akwai wani magabaci ya kaiwa Sa'id ibn Musayyib kukan ɗansa ya kan gare masa baya jin maganarsa iya ta ayyuka na sabo sai shi Sa'id ibn Musayyib yake cewa ka ji ka yi masa man to man ku dinga yin sallah da shi duk lokacin da za ka yi sallah ka kama shi ku tafi da shi abin da ya faɗa masa kenan ya dau shawara asuba azhar la'asr maghrib isha tare suke duk inda yake sai ya nemo shi tafi masallaci wallahi an ce ko sati biyu ba a yi ba Allah shirya ba sati biyu ba a yi ba domin inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar in dai ka tsaya kake yin sallah da koyarwar sunna da fahimtar yadda ake yin ta to ita kuma wannan sallah zama garkuwa gare ka da wani aiki na alfasha da munkari Allah ta'ala zai tsare ka wannan fa'ida ce mai girma idan sallaha al-insan ala wajhi alladhi umira biha har malai yake ce amma dan adam idan ya sallaci ta irin tsarin da ake so ya sallaci ta ka san kabli ka san ba'adi ka san yanda zaka yi sarki ka san yanda zaka yi kaza duk ka sani to in dai kana sallah bisa wancan tsarin to Allah ya ce sallar za ta hana ka aikata alfasha da munkari qur'ani yana faɗa mana Allah ta'ala ke cewa utul ma uhi ilayka min alkitabi wa qimi salat ka karanta wahayin da Allah ya mana alqur'ani sannan ka tsaya da sallah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfasha tana hana munkari wa zalika lima yahsulu lil qalbi bis salati min inaba ila Allah kuma sallah tana sa dan adam ya dinga kokkuma zuwa ga Allah wa huduru bayna yadayhi da halattuwa anan gaban Allah subhanahu wa ta'ala wa quwwatil iman kuma sallah tana sa mutum ya samu karfin imani wastanara fil qalbi tana haskaka zuciya wasilah fil ahwal wa salah fil ahwal kuma sallah tana zama dalilin warware matsalolin rayuwa fala yazalu ma'amu zalika fi qalbi dan danan wannan ba zai gushe ba a zuciyar mai yin sallah wa kullama amma bi munkar duk lokacin da bawa yayi himma zai aikata wani munkari aw fahasha ko wata alfahasha tazakkara tilka sila bainahu wa bain rabbih fabta'id an zalika idan bawa yayi himma zai wani aikin sabo to wannan sallar sai ta halatto masa sai ya tuna cewa akwai wata sila tsakaninsa da ubanginsa sai yi ba sai ana ganewa sallar za ta zamto ta tunatar da kai laifin wannan laifin agun Allah girman zunubinsa girman hadarinsa la qadar Allah a ce wani wanda yake kiyaye sallah akan lokaci da ka'idoji da komai shedan ya kawo masa hari zai je aika wani sabo wani fasadi to kafin aikata fasadin sai Allah ya sa sallar ta bude masa fadin girman wannan zunubin ya gani sai yi baya ba zai aikata ba in dai kana sallah da kyau tana irin wannan aiki an bayyana nan tana ƙara ƙarfin imani tana haska zuciya wa kullama hamma bi wani kana fata da tazakkartar kasira sai tana ta da kai sai ka ne san cewa zunubi din na uku annaha aunu lil insani ala umuri dinihi wa dunyahu ita sallah tsare ta da kiyaye ta da yinta akan lokaci da ka'idoji tana taimakon dan adam akan al'amuransa na duniya da lahira Allah ta'ala yake cewa wasta'inu bisabri wassalah ku nemi taimakon Allah wajen yin hakuri da kuma tsaye da sallah idan ka sa wata bukata a gaba ka ma sallah idan ka sa wata bukata a gaba ka ma hakuri ita sallah to Allah zai taimake ka bukatar ka tabbiya wa kan nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iza hazzabahu amrun idan wani abu ya fado masa sadili haka abu ba shiri ya kwatsam ya zo sallah sai manzo Allah ya kama sallah kawai ai iza ahammahu amrun idan wani abu ya zo ya shige mai gaba ya rasa gane ya kasa gane shi ko sai ya tashi ya kama sallah abu na hudu marataballahu alaiha min al-amin al-ajr al-azimi da irin abin da Allah ta'ala ya ajiya karkashin sallah na lada mai girma wal khairul kathir da kuma alkhairi mai dumbin yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khamsu salawatin salloli guda biyar na farilla kataba unna Allahu ala al-ibad wanda Allah ya wajabta su kan bayi faman jaa bihinna wanda yazo da wadancin salloli guda biyar lam yudayya minhunna shay'a wanda bai wulakantar da kowace gaba ba a cikin wannan sallah istikfafan bihaqihinna bai tozartar da haƙoƙinsu ba kana lahu inda Allahi ahadun to shi wannan mai salar da irin wannan siffa akwai alƙawari tsakaninsa da Allah an yi doki lahu aljanna Allah zai sa shi a aljanna an gane in dai kana sallah kana ke haƙoƙinta da rukunanta da sharadanta da duk abin da aka sa na kokarin kula da sallar nan kana yi har Allah ya karba rayuwarka akan wannan to akwai alƙawari da Allah ya yi zai shigar da kai aljanna wannan fa'ida ce ta sallar yan uwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-salatu nurun ita sallah haske ce yani nuran fil qalbi wal wajh ita sallah haske ce a zuci kuma haske ce a fuska wal qabr haske ce a kabari wal hashr kuma haske ce a ranar alkiyama sallah tana zama haske a waɗannan gurabi ta zama haske a zuciyarka ta zama haske a fiskanka ta zama haske a kabarinka ta zama haske idan ka tashi gobe alkiyama an fahimci wannan yanzu nan koda hadari mota akai malamai haka masana suke cewa koda mummunan hadari akai kuma motar a cakuɗe take da musulmi da wanda ba musulmai ba an ce in dai wannan musulmi ne iya sallah to gawarsa sai an ga haske a fiskarsa fiye da wanda baya sallah kaga magana manzon Allah ta tabbata nurun fil wajhi gawar masallaci da gawar mutumin da baya sallah idan ka ajiye su wallahi sai kaga bambanci gawar fiskar masallaci ta yi haske akan wanda baya sallah an fahimci wannan abinda zamu tsaya akan sa na ƙarshe lokaci yayi duk ba mu gama ba sai dai mu bar su sai mako mai zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa hadisin Abdullahi dan Umar Allah ta'ala kare da shi yake cewa annahu zakara salata yawman wata rana manzon Allah iya ambata musu sallah iya musu wa'azi akan sallah manzon Allah yake cewa man hafaza alaiha duk wanda ya kiyaye sallah fa kana lahu nura za ta zama haske gare shi wa burhan za ta zama to hujja ko dalili wa najatan yawmal qiyama za ta zama sanadiyar tsiranka a gaban Allah a ranar alkiyama amma walla wa man lam yuhafiz alayha wanda baya kiyaye sallah iyayen ta yanda ya ga dama kawai ba ta da kima a zuciyarsa lam yakul lahu nura ba shi da wani haske wala burhan ba shi da hujja wala naja ba shi da tsira a gaban Allah wa kana yawmal qiyama manzon Allah ya ce shi wanda baya kula da sallah a ranar alkiyama zai tashi ma aqaruna wa fir'au tare da qarun da fir'auna wa hamana wa ubay bin khalaf wannan wa an su jigajigan kafire ne to an ce mara sallah da su zai tashi kiyama Allah ta'ala ya tsare fa man hafaz ala hadhihi salawat duk wanda ya kiyaye wannan salloli wa addaha ala alwajh almashru' ya gabatar da sallah a fiskar da shari'a ta bashi umarni kana lahu nuran sallan za ta zama haske gare shi wa burhanan da dalili cewa Allah ta'ala ba zai azabtar da shi ba wa najatan zai tsire samu aljanna ranar alkiyama in dai ka tsaya kana yin sallah a yanda aka koyar an fahimci wannan duk abun nan da aka faɗa fa na martabobin nan da darajojin nan da fa'idojin nan to sai in sallar kana yin ta bisa tsarin da aka koyar da kai ba da ka kake yi ba ka dau littafinka ko ka je gun malami ko ka je ina ka tambaya duk abubuwa da dai kamata na dole a sallah ka san su ka san kabli ka san ba'adi ka san meye farilla ka san meye sunna ka san meye wajibi ka ce meye ka san meye sharadi idan wani abu ya same ka zaka iya gyara sallar ka da kanka to duk mutumin da yake sallah bisa irin wannan tsarin to duk fallan nan da aka fada za ta tabbata akan sarana ne ya Allah ta'ala ya samu dace insha Allah zamu samu matsayi anan idan Allah ya kai mako mai zuwa zamu dora akan fa'ida ta biyar insha Allah Allah ta'ala ya malagama da katar da alkhairi ya samu lafiya kuma gama lafiya muna addu'a ga mahaifanmu Allah ta'ala ya ji gonsu ya gafarta musu ya sanya aljanna ci mu kuma su muna ƙara addu'a da mu da zuriyar mu Allah ka tarbiyantar da mu ka shiryar da mu hanya madidiciya Allah ta'ala kada ka samu ga abin ashi a cikin zuriyar mu ya Allah ya Allah ta'ala yaran mu ka shiryar da su ka dora su tafarki madidici Allah ka sanya su jin dadin mu a duniya da lahira ya Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya duk abin da yafi karfin mu a wannan rayuwa Allah ka fi karfin sa duk buƙatar mu dan ka turo ta gare ka Allah ka biya mana ita ya Allah duk kuma abin tsoro da abin neman tsari a gunka muke nema Allah ka tsare mu ya Allah Allah ka ba mu tsaro a gidajenmu da kasuwanninmu da masallatayyarmu da makarantunmu da duk inda muke Allah ka ba mu tsaro daga gare ka ya Allah ka tsare mu ka kiyaye mu ka tsare mana addininmu ya Allah Allah ka tsare mana rayuwarmu Allah ka tsare mana mutuncinmu Allah ka tsare mana iyalanmu Allah ka tsare mana ƴan uwanmu musulmi a duk inda suke ya Allah Allah ba mai tsaro sai kai Allah ka tsare mana rayuwarmu ya Allah daga dukkan fitina ta zamani ya Allah Allah mun kawo kokon bara zuwa gare ka ya Allah ka samu lafiya mu gaba lafiya ya Allah ka samu cikar imani wanda ya asasa wannan masallaci ne wannan gida muna ƙara don Allah ya ji kan mahaifansa Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya taimake shi akan madafofinsa na alkhairi da shi da zuriyarsa Allah ta'ala ya musu albarka Allah ta'ala muna roƙon ka kiyaye shi daga dukkan shari daga dukkan fitina duk abin da yasa a gaban alkhairi Allah ka tabbata masa da shi da mu gaba daya ya Allah muna roƙon ka duk wanda yazo wannan masallaci Allah ka mai da shi gidansa lafiya duk buƙatun mai Allah ta'ala ka biya mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته